إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله لتاف بلوغ المرام لتاف ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى هنا في كتاب الطهارة زام فارك راتم باب إزالة النجاسة وبيانها بادي أكن حكمت كورد نجاسة لكم بياني أكن منين نجاسة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن كربو حديث نندق أنس بن مالك الله شكارا متغردا قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك يتي أنتم بهم أنظم الله عن الخمر game da giya tuttakhazu khallan shin ana iya riƙonta a matsayin tsimi wanda baya bugarwa qala la annabi sallallahu alaihi wa sallam yace a akhrajahu muslimun al-imam muslim yace da wannan hadisi wato hadisin yana sahihu muslim hadisi na 983 والترمذي حكنا الإمام الترمذي جنا في كتاب البيوع وقال حسن صحيح الإمام الترمذي يجي حديث ينا لكوكما إن قلتشين باسو كذيبا الإمام أبو داود يرويتو حديث في كتاب الأشربة وغيرهم لفظين الإمام أبو داود أنس بن مالك يجي إن أبا طلحة مجن جاتمر أنس أنا كنت أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه شيئك أولا أم سليم جاتمر أنس بن مالك سأل النبي أبو طلحة ياتنبي النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا وسمرايون سكيقاد جيا mahaifinsu ya mutu sai ya bar musu giya Abu Talhata al-Ansari yake tambayan Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan giya ya za a yi da ita kala sai manzon Allah yake ahriqha ka zubar da wannan giya kala sai Abu Talha yake afala aj'alha khallan me zai hana mayar da giyan ta koma tsimi wanda baya bugarwa kaga sai ayi amfani da shi qala la annabi sallallahu alaihi wasallam yace a zubar da wannan giya wannan hadisi yana cikin sunan abi daud al-imam an-nawawi ya inganta hadisin cikin al-majmu' mujalladi na 933 hakanan ibn al-mulaqqan الليتاكن سأل بدر المنير مجلد نشد شاكين تريشد التلاتين دكما محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى ياتي حديث يائن غنكا يناتكين صحيح سنن أبي داود حديث ندبو أخد تريشد 75 wannan hadisin yake bayyana hukuncin gadon haram. Idan mutum ya rasu sai aka tarar da haram cikin dukiyar da ya bari, kamar misali giya, wannan giya zubar da ita ya kamata a yi, koko an samu cikin dukiyar da ya bari wani abu wanda Allah madaukaki ya haramta rikonsa, kamar misali karta, ko a samu taba, sigari, ko wani abu makamancin haka, dukkan wani abu wanda shari'a bata halatta rikonsa ba, idan aka samu cikin dukiyar gado, wannan abin kona shi ake ko a zubar da shi, bisa la'akari da hadisin Anas bin Malik wanda ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Abinda ake ce ma al-khallu shine tsimi da Hausa, to amma Larabawa suna da tsimi iri-iri. Nau'i guda daga cikin nau'ukan tsimin su ake ce ma al-khallu, wanda da Turanci ake kiransa vinegar. Ibn al-Uthaymin, in ka duba Riyadus Salihin, Ibn al-Uthaymin ya yi ma Riyadus Salihin sharha, sharhu Riyadus Salihin, mujallad na biyu, shafi na 608, ya ce wal-khallu, da Larabci idan aka ce al-khallu, ibaratun an ma'in yuba'u fihi tamru, a ɗebo dabino a zuba a cikin ruwa, a bar wannan dabinon ya tsuma, hatta ya kuna hulwan, ruwan ya zama yana da zaki, wannan da Larabci ake ce ma al-khallu, ya dace da ka kira shi da sunan tsimi. Wannan yana cikin abubuwan shan Annabi Muhammad, babu shakka hadisi ya inganta. Ka duba Sahihu Muslim hadisi na 2052 da sunan Abi Dawud hadisi na 3820 da sunan Tirmidhi hadisi na 1841 hadisin Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma, ya bakunci manzon Allah annan nabiy sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah ya tafi gida da shi da Jabir, sa'ala ahlahu al-uduma, ya tambayi iyalin gidansa ko akwai miya, faƙalu matansa suka ce ma indana illa khallun, babu abinda muke da shi banda khallu ya rasulullah, faja'ala ya'kulu bihi, annabi sallallahu alaihi wa sallam ya dauki gutsuran waina yana tsomawa a cikin wannan al-khallu din, yana taunawa yana ci, kuma liyafar da ke ma Jabir bin Abdullah kenan. Ana cin abincin Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ni'mal udumul khallu, ni'mal udumul khallu, madalla da miya idan dai ta kasance al-khallu ce, madalla da miya idan dai miyan ta kasance al-khallu ce. Annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya gutsuri wannan waina ya tsoma a cikin al-khallu, wannan tsimin, Annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya ci da shi da Jabir. A wata riwayar kala Jabir, aqadha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam biyadi, manzon Allah ya kama hannuna za ta yawmin ila manzilihi, muka tafi gidansa, fa ukhrija ilayhi falaqan min khubz, manzon Allah ya tambaya ko akwai abinci a gidan, sai aka fitar masa da wani gutsuran waina. Faƙala sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma min udumin, shin babu miya da za a ci wainan da shi? Faƙalu suka ce la illa shay'un min khallin, sai dai faɗan wani wato tsimi da ya saura kaɗan, shi ma ba shi da yawa. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ku kawo, faja'ala yaghmisu bihi al-khubz, manzon Allah yana tsoma wannan wainan a cikin wannan tsimin, yana ci, fa qala, yana cewa fa innal khalla ni'mal udumu, tsimi wato ma dalla da kasancewarsa miya. Jabir bin Abdullah ya ce fa ma zaltu uhibbu al-khalla mundu sami'tuha min annabi sallallahu alaihi wa sallam, tun daga wannan ranan ban gushe ba ina kaunar tsimi saboda na ga manzon Allah yana ci kuma yana yabonsa. Talha bin Nafi' wanda ya dauko hadisin wajen Jabir, Jabir ya karantar da almajiransa, daga cikinsu akwai Talha bin Nafi' shi ma ya ce ma ziltu uhibbul khalla mundu sami'tuha min Jabir, tun daga ranar da Jabir ya ba mu labarin ni ma daga wannan rana nake kaunar tsimin al-khallu. Ka duba sharh sahih Muslim mujallal na 7 shafi na 14, kuma akwai hadisin na Aisha radiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala, manzon Allah yace ni'mal udumul khallu ma dalla jamia, idan ya kasance tsimi ne na al-khallu au ni'mal idamul khallu, yana cikin sahih Muslim hadisi na 2052. Wannan tsimi da ake kiransa al-khallu yana daga cikin daɗaɗɗun abinci na duniya, wanda malaman tarihi suke cewa ya samu kamar shekara 5000 kafin ma haihuwar Annabi Isa alayhi salam. Yana daga cikin abincin da mutane suke ci da dadewa, al-khallu, ko ka ce masa vinegar, wanda in ka tafi kasuwa za ka samu yana nan ko ina, daɗaɗɗen abinci ne. Don haka ma aka samu wani hadisi na Ummu Af'adin radiyallahu anha anin nabiyyi annahu qala, ana cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ni'mal idamul khallu ma dalla damiya, idan dai ta kasance al-khallu ce, sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi addu'a, Allahumma barik lana fil khalli, ya Allah kai mana albarka cikin tsimin al-khallu, fa innahu kana idamul anbiya qabli, saboda kuwa shine miya na annabawa da suka zo kafin su, wato miyan su kenan, idan za su ci abinci suna amfani da wannan tsimi shine miyan su. Wannan hadisin bai inganta daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba, hadisi ne mawdu'un, duk da cewa babu shakka tarihin wannan tsimi din ya dade a duniya, amma hadisin ba shi da inganci. Ka duba da'iful jami'i saghir hadisi na 2008 da hadisi na 5961, da kuma da'iful targhib hadisi na 2287. Akwai riwayoyi da yawa waɗanda suke nuna cewa annabawa suna cin abinci suna amfani da al-khallu, duka waɗannan riwaya ba su inganta ba. Takhrijin hadisin yana cikin silsilatu sahiha hadisi na 2220. Akwai al-asar da aka samu yana cikin sunan Ibn Majah cewa lam yaqur baitun fihi khallu, wai Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace duk gidan da aka samu wannan tsimin al-khallu mutanen wannan gida ba sa samun talauci. Duk gidan da aka samu irin wannan tsimi yana cikin sunan Ibn Majah cewa lam yaqur baitun fihi khallu, wai Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace duk gidan da aka samu wannan tsimin al-khallu mutanen wannan gida ba sa samun talauci. Duk gidan da aka samu irin wannan tsimi to wannan gida ba a samun talauci, hadisin yana cikin sunan Ibn Majah, sai dai shi ma riwayar bata inganta ba. Ka duba da'ifu Ibn Majah hadisi na 720. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya cikin Zadul Ma'ad mujallal na 219 yayi magana game da abincin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, yana cewa wa kana ya'kulu al-khubza ma'duman ma wujida lahu idama, Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cin waina yayi amfani da al-khallu a matsayin miya, fataratan ya'dumuhu bil-laham, wani lokaci ya hada wainan da nama, wataratan bil-bitir, wani lokaci ya hada wainarsa da kankana, wataratan bil-tamri, wani lokaci ya hada wainarsa da dabino, wataratan bil-khalli, wani lokaci ya hada wainarsa da tsimin al-khallu, wa yaqulu, hal ma yana cewa ni'mal idamul khallu ma dalla damiya, idan ta kasance al-khallu ce. Ibn al-Qayyim yace wannan magana ta Annabi sallallahu alaihi wa sallam, wa hadha sana'un alaihi, yana yabon imina alkhallu bi hasabi muktabal halil hadir. Me yasa manzon Allah yake yabon wannan miya? Wato idan aka yi amfani da imina alkhallu, annabi sallallahu alaihi wasallam yana kaddara shi a matsayin miya, yake cewa dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake yaba ma imina alkhallu ba wai la tafdilullahu ala ghairihi, ba wai yana fifita wannan abincin ne akan sauran abinci ba, kama yazunnul juhal, kamar yadda wasu jahilai suke tsammani. Da mai an samu wasu malamai waɗanda suke ganin alkhallu shine abinci mafi daraja ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda wannan lafazi da yayi. Ibnul Qayyim yace ba haka bane. Wa sababul hadithi annahu dakhala ala ahlihi yawman. Kadubi dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana, wata rana ne manzon Allah ya shigo gida wajen iyalinsa. Faqaddimu lahu khubzan, suka bashi waina, faqala, yace musu hal indakum min idamin, akwai miyar da za a ci wannan wainar da ita? Qalu, suka ce ma indana illa khallun, babu abin da muke da shi banda tsimina alkhallu. Faqala, sai manzon Allah yace ni'mal idamul khall, ma dalla da miya idan ta kasance ita ce wato tsimina alkhallu. Wa qala ibnul qayyim yace wa laysa fi hadha tafdilu lahu ala al-laban wal lahmi wal asal wal murak, ba wai annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya faɗi wannan maganan yana nuna cewa tsimi na alkhallu ya fi madara daraja, ko ya fi nama daraja, ko ya fi zuma daraja, ko ya fi romo daraja, ba wai haka bane, inji ibnul qayyim al-jawziyya. Me yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yaba ma wannan tsimi? Wa innama huwa madhul lahu fi tilka alhal, annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yaba ma wannan tsimi a wannan lokacin ne, allati hudira fiha, lokacin da aka kawo masa wannan tsimi din. Walau hudira lahmun, da a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tambayi iyalinsa akwai miya, sai suka kawo nama. Don idan aka ce al-idam da larabci mahaɗin abinci, Bahaushe kuma sai ya ce masa miya. Shi annabi sallallahu alaihi wa sallam yakan yi amfani da waina, miyanta ya zamanto nama, ya haɗa wainar da nama yana taunawa, ko ya haɗa wainar da madara yana taunawa, ko ya haɗa wainar da miya ɗin ita ce al-murak yana taunawa. Don haka duk abin da za a haɗa waina da shi a ci, Balarabe yana kiransa al-ida, wanda kai kana iya ce masa miya. Ibnul Qayyim yace a wannan lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi tambaya akwai miya, da a ce nama aka kawo masa ko madara aka kawo masa, kana aula bil madhi minhu, da ko wannan yafi cancanta manzon Allah ya yaba masa. Wato da a ce lokacin an kawo masa nama ne, to da irin wannan yabo annabi sallallahu alaihi wa sallam zai yi ma wannan naman da aka bashi. وقال هذا جبرا وتطيبا لقلب من قدمه, النبي صلى الله عليه وسلم يا فدو wannan magana saboda ya dada daren iyalin nasa da suka bashi wannan abincin din. Yana cewa akwai miya, suka ce babu komai, sai dai imina alkhall, sai manzo Allah yake ma dalla da miya idan dai ta zama imina alkhall, kamar manzo Allah yana yabon su. Wato alkhall da aka samu, to ma dalla da shi ku kawo, saboda shi manzon Allah baya kushe ma'abinci. Wannan dalili yasa al-Imam an-Nawawi musamman yayi magana akan haka cikin Riyadhus Salihin, annabi sallallahu alaihi wa sallam baya kushe ma'abinci. A karkashin wannan magana, al-Imam an-Nawawi ya kawo wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wa sallam. وهكذا الامام النووي ان كذوب شرح صحيح مسلم كتاب الاشرب باب فضيله الخل والتقدم به, الامام النووي يتي في الحديث وان حديث انس بن مالك فضيله الخل هنا كرنت دمو cewa الخل ينا ده فللا وانه يسمى ادما, حديث جابر بن عبد الله يا ثبتر منا cewa وتو النبي صلى الله عليه وسلم ya kira tsimi da sunan miya. Me yake nufi mahaɗin abinci?
وأنه أدم فاضل جيد تند كومنزان الله يبا مسا kaga yana gwada cewa mahadi ne na abinci wanda yake da daraja wannan daraja ta sa manzon Allah yake yabon sa amma ta sashin ma'anar hadisin inji al-Imam an-Nawawi ya kawo maganar al-Imam al-Khattabi wal-Qadi Iyad daga cikin malaman sunna magabata Allah ya ji kansu suna cewa ma'anahu ma'anar wannan hadisin madhul iktisari fil ma'kal ya zamanto ana yaba wa mutumin da ya takaita abincinsa ya zamanto abinda zaka ci kadan ne kaga fa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kama hannun Jabir bin Abdullah an je gida me kuke da shi a gida aka kawo masa waina gutsire ba ma wainan mai girma ba gutsiren waina aka kawo masa manzon Allah yake to gutsiren waina haka za a ci babu miya suka ce gidan gaba daya babu komai sai al-khallu babu ma miyar da za a ci ma wato wannan gutsiren waina da shi sai tsini ka lura ba yadda za a yi a daidaita tsini da romo wanda aka dafa nama da shi ko ya zamanto annabi sallallahu alaihi wasallam gidansa babu miyar nama sai tsini wanda aka yi shi ne ma miyar da za a iya ba manzon Allah ya ci wannan waina wainan ma gutsire kuma ga shiga bako sai ya gutsura mu bakon ya ce to bismillah me yake nuna maka waɗannan malamai suka ce yana karantar da mu mu takaita mu kawunan mu wajen tara abinci mu takaita mu kawunan mu tara abinci ya zamanto domin akwai mutumin da yake da abincin shekara 10 nan a gida yanzu haka yayi budget nan da shekara 10 ba za a samu yunwa a gidansa ba وَمَنُعُ النَّفْسِ مِنْ مَلَاذِ الْأَطْعِمَ وَدَنَّ مَا لَمَنْ سُكَتِي كُمَا حَدِيثٍ يَنَا كَرَنْتَ دَمُ مُرِكَ هَنَ رَايُكَمْ مُؤَبِنْ دَرَيْكِ سُو وَتُعَبِنْ دَرَيْكِ سُو نَشَأَوَ أَبُو مَيْدَائِ مُرِكَ هَنَ كَوْنَمُ كَرْكَسَ كِجِكِي يَزَمَنْتُو جِدَنْكَ أَفَيْ غَنْدَا أَفَيْ فَرْفِسُو غَشَشَنَّا مَا كِيْفِي بَنْدَنْسَ in aka kawo aka baje a tebur sai ka dauka za a yi wani babban bako ne daga cikin sarakuna na kasar Hausa idan zaka ci abinci ka takaita wato ya zamanto mun takaita wa kawunan mu wajen cin dadi koda kana da dukiya wannan shine darasin da muke samu inji waɗannan malamai ka takaita ma kanka ya zamanto a gidanka koda akwai kuɗin ana kokarin wato nuna koyi da irin rayuwa na annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ana nuna ana nitantar abin da ya danganci dadi na duniya ba wai haramun bane amma rayuwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam rayuwa ce wacce take cike da alamomi na gudun duniya Allah ya sa mu gane waɗannan malamai suka ce fa innaha min man innafs min malad al-at'ima wa taqdiruhu kamar abinda manzon Allah yake nufi lokacin da yake yaba ma wannan tini na al-qallu da aka bashi kamar manzon Allah yana gaya mana ne mu mabiyansa itadimu bil khall ku rike wannan tini na al-qallu ku rika amfani da shi a matsayin miya kuna cin abinci kuma fi ma'anahu mimma takhiffu mu'natuhu mai kenan ake nufi wato abincinka ya zamanto ɗawainiyarsa ba ta da yawa da an zagaya unguwan za a haɗa cefanan ba wai cefananka wani abin da za a haɗa miyan da shi sai an shiga garki kafin a samo shi wato ya zamanto cefananka abu ne mai sauƙi kaga dai al-khallu yanda Ibnul Uthaymin ya siffanta a kawo dabino a jefa a ruwa a bashi ya tsuma wannan ruwan da ya saura shi ne al-qallu in an dauko waina sai a tsoma a ci kuma a jira sai kuma gobe akwai miya da take da saukin hadawa irin wannan mimma takhiffu mu'natuhu wala ya'izzu wujuduhu sannan kuma samun mahadan miyan bashi da wahala wala tata'annaqu fi shahawati wato kamar annabi yana karantar da mu ne kada ku wato zurfafa wajen bin sha'awa fa innaha mafsadatun lil badan lil dini saboda kokarin tara abinci mai dadi yana barna ta sashi biyu. Na farko yana maka barna ta sashin addini, sannan mustamatul lil badani yana kawo ma jikinka cuta. Wannan dalili yasa zaka ga ba kauye dake wato zama a daji ya tafi gona ya wuni ya dawo da yamma ya gaji sai ka samu ya fi koshin lafiya akan mai kuɗi wanda ke kwance a cikin gari baya tafiya ko ina duk abin da ke nema a bashi za a kawo akwai a gidan nama ne komai yau da gobe sai ka ji an ce maka hawan jini ya kama shi ko ciwon maiƙo ya mar yawa ko don haka ashe sake jiki game da cin abinci yana barna ta sashi biyu yana maka barna ta sashin addininka domin in ka saba ranar da baka samu ba hankalinka zai tashi kuma ƙarshe sai ka koma aikata haramun don ka samu wannan abin sannan kuma ta sashin jikinka ma ba za ka samu ƙoshin lafiya ba sannan da za ka dogara da irin wannan abinci mai sauƙin haɗawa sai ka zauna lafiya don ku abin da manzon Allah ya rayu da shi kenan har ya bar duniya. Ibn al-Imam an-Nawawi ya dauko maganar al-Imam al-Khattabi da al-Qadi Iyab wannan maganar da muka karanta ta ya kawo ta cikin sharh sahih Muslim kitab al-Ashriba babu fadilati al-khall wa ta'addum bihi bayan ya kawo wannan magana shine sai yake cewa wannan fahimtar waɗancan malamai ne ba wai tilas ne ya zamanto mutum ya daidaita rayuwarsa akan wannan tsarin ba wa sawabu allazi yanbaghi an yujzama bihi wato mafi dacewa abin da ya kamata mu fahimta game da kalmar da ta fito daga bakin annabi sallallahu alaihi wa sallam a wannan lokaci annahu madakul lil khalli nafsuhu wato manzon Allah yana yabon wannan tsimi na al khallu ne shi da kansa baya ga cewa wannan tsimi abinci ne na manzon Allah sannan kuma babu shakka magani ne domin malamai sun tabbatar hatta na zamani na yanzu wanda yana daga cikin mu'jizar annabi Muhammad kaga manzon Allah ya yaba matsini na al-khallu shine vinegar to a yanzu likitoci masana na ilimi da bincike tattare da abinci na dan adam sun tabbatar da cewa ana samun fa'ida cikin al-khallu dinnan da wato wannan dini da ake ce masa al-khallu ba za ka rasa fa'ida kamar guda 130 ba wanda ake samu tattare da shi yana da yawan gaske daga cikin waɗanda suka yi magana akan fa'idodin da ake samu cikin al-khallu akwai Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yana cikin Zadul Ma'ad mujallad na 306 yace wa khallul khamri yanfa'u al-ma'ida al-multahiba idan mutum yana da kumburin ciki matukar ya sha wannan tsinin insha Allah zai warke wa yaqma'u as-safra idan mutum yana da cutar koriya wacce take cikin mutum wanda ke samun saifa kamar abin da ya shafi yellow fever ko cuta na hanta idan yana amfani da wannan tsimi zai warke wa yadfa'u darara al-adwiyati al-qatala idan mutum ya sha magani yana tsoron wannan magani zai cutar da shi ko wanda ya sha poison a hali na kuskure da zai sha wannan tsini Allah zai kare shi daga sharrin wannan poison din wa yukhallilu al-labna wad-dama idha jamada fil jawfi haka nan mutumin da ke shan madara ko kuwa ya kasance mutum ya samu matsala na kumburin jini da sauransu wannan tsini yana amfani Ibn al-Qayyim yace wa yanfa'u al-tahal yana amfana ga saifa na dan adam wa yadfa'u wa yadbagu al-ma'ida yana taimako ga ainihin cikin mutum ya samu cikakkiyar lafiya wa ya'qilu al-batna wa yaqfa'u al-atsha yana katse kishi ga mutumin da ke zama kamar misali a waje mai zafi da sauransu in yana yawan amfani da wannan tsini din ba zai rika shan ruwa kamar kai wanda baka amfani da shi ba وَيَمْنَعُ الْوَرَمَ حَيْثُ يُرِيدُ أَنْ يُخْدِثَ وَيُعِينُ عَلَى الْهَضْمِ yana taimakawa wajen narkewar abinci ga wanda ya samu constipation kamar misali kumburin ciki kenan saboda cin wani abu sannan yana taimakawa wajen warkar da maruru da sauransu wa yabadul balgam ويلطف الأغذية الغليظة حتى أبين شوان دكي دا التولي إذا أكسا مسا وننتمينا الخل سيقوما هنا دلوشي كمان مثالي إن كاتف كسل لا رباوة ذاك بازا سوغتا ناما بسيسن زبا مسا ونن الخل دين بينيكا إذا أكسا زبا مناما بينيكا كوكي في كوانا أبو ذاك سامو ناما ينا دلوشي ويرفق الدم وإذا تمض مض به ابن القيم يتي دامتون زي كوركو ربا كيدشي مبخينا idan ya tumama shi lokacin da yake da zafi haka na fa'a min waj'il afnan idan yana fama da ciwon hakora insha Allah zai samu sauki wa qawwal lisa sannan yana karfafa dasori na mutun yayi magana mai tsawo cikin litafisa zadul ma'ad ibnu al-qayyim kuwa wanda ya gabatar da wannan maganar ya kai kamar shekaru 700 rabuwansa da duniya a yanzu bare kuma abin da ya karu tattare da fa'idar da ke cikin wannan tsimi na al-khallu wajen bincike na malaman zamani mu dawo ga wannan hadisi na Anas bin Malik bulugul maram wannan hadisi ya kunshi kamar matsaloli guda biyu Abu Talha al-Ansari ke tambayan Annabi sallallahu alaihi wa sallam mutum ne ya rasu daga dukiyar da ya bari aka samu giya wannan giya ana iya tsinkata a maishe ta tsimi ayi amfani da ita Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace a'a don haka abu na farko da muke fahimta wajen wannan hadisin annal khamra tatahawwalu ila khallin bi tariqatay giya ana iya maishe ta tsimi ta hanyoyi guda biyu hanya ta farko bi fi'lil adami dan adam yana iya wato cire magiya alcohol da ke cikin ta ta koma kamar kunu yadda mutum zai iya shanta ba tare da ta bugar da shi ba wannan abu sananne ne tun zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi yasa Abu Talha al-Ansari ke tambayan manzon Allah shin ya Rasulullah wannan giya da aka samu cikin dukiyan gado ana iya tsinke ta a cire mata alcohol domin alcohol da ke cikinta shi ke sa mutum ya samu maye in ya sha idan aka cire wannan alcohol din wannan giya ta zamanto kamar kunun zaki ko kuwa ka ce mata tsimi wanda shi ne al-khallu wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake yaba mata hanya ta farko da ake wato cire alcohol na giya a maishe ta al-khallu shi ne dan adam yayi wannan abu sananne ne tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wa sallam hanya ta biyu wata tahawwalu bi nafsiha ita kanta giya tana iya canzawa ya zamanto alcohol din da ke sa a samu maye daga cikin ta ya tafi saboda haka ta zama kamar kunu ta zamanto al-khallu wannan tsimi don haka an samu matsaloli guda biyu wanda tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wa sallam abu ne sananne mutum yana iya canza giya ta koma tsimi sannan ita kanta giyan tana iya canzawa da kanta ta koma tsimi fal-awwal manhiyun an isti'malihi mutum ya canza giya ya maishe ta kunu ko tsimi wannan haramun ne فيجب إراقة الخمر التي تحولت إلى خل بفعل آدمي وقصده إذن دي متن ييوان أبو وان دي سن يجيا واتو تربو دا واتو الكهول دي كيشكينتا يند بذاتا سن يما يبا وان امي بازا أشاش بحرامون شيني أبين دي تبتا شكين حديث أنس بن مالك lokacin da Abu Talha ke tambayan Annabi sallallahu alaihi wa sallam al-khamru tuttakhadhu khallan qala la shin giya ana iya maishe ta al-khallu amai da ita tsimi ayi amfani da ita Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace a ba a iya mai da ita tsimi bi ma'ana idan mutun ya mayar da giya ta koma kunu ko ta tsula magiyan ruwa ko ta sanya mata wani abu wanda zai kawar da ainihin alcohol da ke cikin ta din ba za a yi amfani da wannan giyan ba Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace a zubar da ita wa sani amma mas'ala ta biyu أن تتحول الخمر إلى خل بنفسها إذا كانت جيا يزمنتو تارب دا الكهول لكي تشكينتا تزمنتو كمركو ننزاكي كوكو كتشيمة تسيني فهذه استحالة بنفسها دون فعل آدم إذا كانت يزمنتو تاتشنزا ما لم يسكى فلا بأس بها باب ليتي دم مسلمياء وكوانا جيا دا تاتشنزا دا كانتا تقوم إني يشاء ثم باتا سنة ماي قدوب شرف صحيح مسلم جزء نقوم شاء كشاتي أريد همسن دبيو الإمام النووي يتي هذا دليل الشافعي وانا شيني دليل الإمام الشافعي وانا حديثنا أنس بن مالك والجمهور دكما أكثر ما لمن سنة أنه لا يجوز تخليل الخمر حرمني واتو أميد جيا تقوم إني ولا تقهر بالتخليل كما كودا ان كير الكحول دكي cikin giya wannan giyan bata zaman to tana da tsarki ba hada idza khallalaha bi khubd aw basal aw khamira abinda suke a zamanin da idan aka jefa albasa a cikin giya ko aka jefa mata wato wani gutsuran waina haka kawai a sa mata ko kuwa a saka mata abinda ake cewa khamira shine yeast yeast da kasani waɗanda masu kamar kwaba flour da sauran suke amfani da shi to yeast musamman akwai wanda suke sanyawa a giya sai giyan ya zamanto ta rubu da wannan alcohol din aw gairi zalika mimma yulqa fiha al-imam an-nawawi yace daga cikin abubuwan da akan jefa ma giya a dalilinsa ya zamanto alkohol da ke cikin giyan nan ya fita al-imam an-nawawi yace baqiyatun ala najasatiha idan ya zamanto dan adam shi ya aikata wani abu magiya wanda a dalilin haka ya zama alkohol din da ke cikin giyan ya rabu da ita wannan giya ba za a yi amfani da ita ba kaga dai ko da shike babu alkohol a cikin giyan don haka ba za ka bugar ba in aka sha kamar an sha tsini ne ko kuma kunun zaki ko wani abu amma haramun ne me yasa saboda wani ne ya canza din kuma babu mamaki a kokarin canzawan shi ya zaman to giyan bata gama ko ba musamman ma ba take ne take canzawa din ba takan dauki lokaci don haka inda an halarta amfani da giya a lokacin da dan adam yayi kokarin cire mata alcohol kenan mutane za su koma shan giya din don baka da tabbacin wannan giya da aka jefa mata yeast ko aka sa mata albasa ko wani abu shin ta riga ta rabu da alcohol din ko ko akwai saura ba za ka tabbatar ba karshe sai ka sha ka samu maye sannan za a gane wannan dalili yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta in dai dan adam ne zai aikata wani abu wanda zai cire ma giya alcohol to wannan giyan koda alcohol din ya rabu da ita ba za a yi amfani da ita ba wa amma bi nafsiha al-imam an-nawawi yace amma ita kanta giya sai zamanto ta rabu da alcohol dake cikin ta fa fi taharatiha to shin wannan giya tana da tsarki ko ko a'a anan ne aka samu sabanin fahimta yake ba da misali da mazhabar shi ta al-imam shafi'i yana cewa asahhu kuma taqhur mafi inganci shine wannan giya tana da tsarki tunda da kanta ne ya zamanto ta rabu da wannan alcohol هذا الذي ذكرناه من أنها لا تفر إذا خللت بإلقاء شيء فيها هو مذهب الشافعي وأحمد والجمهور أبن مكفراتي وإن دي لن أدمني يا أيكة وانا أبو دنيا تري مجيا الكهول وانا نجيا بتسامو تركيبا يتي وانا فهمت تتا الإمام الشافعي فهمت الإمام أحمد بن حنبل فهمت أكثر ما لمن سنة وقال الأوزائي والليث وأبو حنيفة تطهر amma kamar al-imam al-awza'i zuwa ga al-imam abu hanifa su suna cewa wannan giya tana da tsarki koda mutun ne ya canza ta illa da ya aikata haram domin abinda manzon Allah ya hana ne cikin wancan hadisi na Anas mazhaba ta al-imam malik ne aka samu kamar fahimta kashi uku inji al-imam an-nawawi yana cewa afaquha anhu anna at-takhlil haram an samu fahimtar al-imam malik cewa idan dan adam ya cire ma giya alcohol ya aikata haram amma wannan giya za a yi amfani da ita inji al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala bi ma'ana za a iya shanta domin a wannan lokaci ba a zama dimi don haka tunda babu abin da ke sanya dan adam ya samu buguwa ya riga ya fita daga cikin wannan giya al-Imam Malik fahimtan farko yace wato anna takhlila haramun abinda akai na cire alcohol din an aikata haramu falau khallalaha afa don haka idan mutun yayi kokarin raba giya da alcohol ya saba umurnin annabi Muhammad duka haka al-Imam Malik yace wa tahurat tana da tsarki za a yi amfani da ita kaulin farko kenan wa thaniya aka saki samun wani kauli kuma na al-Imam Malik haramun wala tatahur idan mutun yayi kokarin cire magiya alcohol yayi haram saboda ya saba maganar annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma giyan bata tsarkaka ba duk da cewa alcohol din da ke cikin ta ya fita amma kuma ba daidai bane yayi amfani da ita wato ba ta matsayin imi kauli na uku yace halalun wa tatahur idan mutun yayi kokarin cire alcohol daga jikin giya to ba a cewa yayi haram sannan kuma giyan abin nan ana iya amfani da wannan giya tunda an riga an raba ta da alcohol fahimta kashi uku daban-daban aka samu wajen al-Imam Malik amma fahimta mafi inganci al-Imam Malik yana tare da mafi yawan malaman sunna menene suke cewa haramun ne musulmi yayi kokarin cire alcohol daga cikin giya don yayi amfani da giya amma in ya cire alcohol din halal ne ayi amfani da wannan alcohol din amma haramun ne ayi kokarin cirewan amma idan aka cire na'am halal ne don an yi amfani da wannan shine galibi abinda malaman sunna suka faɗa wannan magana ta al-Imam an-Nawawi tana cikin sharh sahih muslim inda yake sharhan hadithin Anas bin Malik wanda ya bada labari game da Abu Talha tambayan da yayi game da giya da aka samu daga cikin dukiyar gado haka kuma littafinsa da ake kira Rawdatu Talibin wa Umdatu al-Muftin littafin al-Imam an-Nawawi Kitab ar-Rahn mujallad na 4 shafi na 72 ya kawo faslun fi takhallul al-khamr wa takhliliha yayi babi musamman akan mas'ala ta cire alcohol daga jikin giya sai yace al-khamru naw'an ya kamata ku sani giya iri biyu ce a ka'idar musulunci ahaduhuma giya na farko muhtarama wannan giyan tana da daraja me yasa aka ce tana da daraja wahiya allati ittukhidha asiruha li yasira khalla asali an shirye giyan amma niyan da aka yi na shirye giyan ba don ai giya bane ana kokari ne a samar da tsini na al-khallu na'am matakin da aka bi tsari ne irin na giya amma me ne niyyarka saboda ka samar da tsini na al-khallu saboda ka samu vinegar wannan ana ce masa giya al-muhtarama inji al-Imam an-Nawawi giya ce saboda hanya guda take ta hada su da giya wa inna ma kanat muhtarama al-Imam an-Nawawi yace abin da yasa aka kira ta giya mai daraja li'an ittikhadh al-khall ja'iz bil ijma saboda baki daya malaman sunna sun ce halal ne mutum ya samar makansa imi na al-khall ba ma halal kawai ba yana daga cikin abincin annabi Muhammad ya za a yi a samu wannan imi na al-khall sai an bi matakin samun giya saboda haka wannan sai ka kira shi giya mai daraja me yasa aka ce mai daraja saboda abincin manzon Allah amma kuma ba giyan bace me yasa aka kira ta giya saboda hanya guda ta hada su inji al-Imam an-Nawawi wala yanqalibu al-asiru ila al-hamuda illa bi tawassut ash-shidda an-naw'u ath-thani giya na biyu ghayru muhtarama ita ce mara daraja wa hiya allati ittukhidha asiruha lil-khamariyya ita ce wadda dama can ita wannan giya wacce an yi kokarin shirya ta ne saboda a samu giyan ba don a samu wani tsimi ba babu shakka matakai guda biyu din nan dukkan su wato suna bin hanya guda ne mataki na samun al-khallu da mataki na samun giya suna bin hanya guda ne. Ka duba littafin al-Muntaka sharha na Muwatta na al-Imam Malik, littafin al-Imam al-Baji rahimahullahu ta'ala, mujallar na farko shafi na 32. Yace gaira an ya ta'arraba fi dhalika anna tilka khamrun. Zaka ce eto hanya guda ta hada su da yadda ake samun tsimi da yadda ake samun giya. Sai ce na'am, amma ka kwanda sani tilka khamrun, wancan giya ne. Kasada bihal khamra, wanda yayi nufin yayi dama tun daga ranar farko nufin sa shine ya samu giya. Wa amma ma lam yaqsid bihi khamran, amma in ba ai nufin a samu giya ba aka tsuma wani hatsi, wa innama qusida bihil khalla, ya zamanto an yi nufin a samu wannan tsini ne na al-khallu, fa hukmuhu ghayru hukmi ma qasada bihil khamra, da haka hukuncin sa bai daidai da hukuncin wanda ya nufin ya samu giya ba. Haka nan Ibnu Hajar ya faɗa shi ma cikin Fathul Bari mujallad na 10:56, yana cewa al-hukmu yaduru ma al-illa, shi hukunci yana tafiya ne tare da illar da ta samar da shi. Wal illatu fi tahrimil khamri al-iskar, me ake la'akari da shi game da giya, bugarwa. Don haka in babu wannan bugarwan, to wannan giya da ita da tsini matsayinsu guda halal ne musulmi ya sha. Allah ya sa ana ganewa. Abinda ake la'akari da shi game da giya shine bugarwa, wato alcohol wanda ke cikin giya shine abin la'akari, ba ruwan giyan ba. Inji al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani cikin Fathul Bari, fa mahma wujida al-iskar, duk abinda aka yi aka samu maye, wujida tahrim, an samu abinda Allah ya haramta, idan babu bugarwa to wannan ruwa da zaka sha babu wani haramci a kansa. In ka duba bayanin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah cikin Majmu'u Fatawa mujallal na 21 shafi na 503, shi ma yana cewa li'annu kana qad fu'ila muharrama, idan dai aka yi nufin, wato misali mutum ya tafi ya sayo giya, da ya sayo giya me ya nufin sa, yana so ya samu al-khallu, ya za a ya samu al-khallu shine ya cire alcohol din da ke cikin giya. Don da zaran an cire alcohol da ke cikin giya, wannan giyan ya koma al-khallu, ya koma tsimi. Maimakon ka bi matakin da ake bi na samun tsimi, sai ka je ka sayo giyar gaba daya, saboda ka sanya ma giyan abinda zai cire alcohol. To tunda har ka sayo giyan da nufin ka mai da shi ya koma tsimi, ka aikata haramun. Domin abinda Abu Talha ya tambayi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kenan, ya Rasulullah, an samu giya cikin dukiyar gado, shin muna iya cire alcohol din giyan mu yi amfani da shi a matsayin tsimi? Manzon Allah ya ce la, kaga bai baka damar ka nemo giya da nufin ka maishe shi ya zamanto tsimi ba, ka sanya masa wani abu wanda zai cire masa alcohol da ke cikin sa don ka yi amfani da shi ka sha. Haka ne in ka duba Fatawa Majina mujallal na 22 shafi na 92, malamai suna cewa al-khamru tajibu iraqatuha, ita giya wajibi ne a zubar da ita, li'amrin nabi, saboda umarnin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, bidhalika hina ma nazalat al-ayatani fi tahrimil khamri, lokacin da Allah ya saukar da ayoyi guda biyu wadanda suke haramta shan giya. Wa yahrumu ibqa'uha, haramun ne a bar giya a gidan musulmi, wal intifa'u biha ala haliha, haramun ne ayi amfani da giya akan halin da take ciki, wa yahrumu tahwiluha an khamariyatiha bitakhlil, kuma haramun ne ka samo giya saboda ka cire mata alcohol ka maishe ta ta koma tsimi. Yana da kyau mu gane asali vinegar, wato shine al-khallu, wannan tsimi din babu damuwa dan kafiri ne ya tsara shi. Misali vinegar da ake samu a yanzu galibi zaka samu an kawo su ne da kasashen Turai, al-khallu, to ko da kafirai ne suka tsara tsimi, halal ne musulmi ya sha, wannan babu shakka a kansa. Ka duba bayanin da Ibn Uthaymeen ya cikin a cikin littafin sa Asharhul Mumti' mujallal na farko shafi 250, yace wa hakaza yakunu al-khallu al-ati min al-yahudi wan-nasara, idan dai ya kasance tsimi an samu wajen Yahudawa ko aka samu wajen Nasara,
halalan tahiran, halal ne kuma mai tsarki ne, kana iya amfani da shi. Kuma koda su din asali giya ne suka maishe shi ya koma imi, babu laifi don kai ka saya. Yace domin abinda manzon Allah ya haramta shine musulmi ya maida giya ya koma imi, shi ko kafiri ana shi gani halal ne ya maida giya ta koma imi. To tunda ana shi gani لأنهم فعلوا ذلك على وجه يعتقدون هله سو كافري سن چنز گیا یا کوما تیمی kai musulmi ba kai ka mai da giyan ya koma tsimi ba dan ka sayo wannan tsimi ka sha ba a cewa kai laifi. Ka'idar ita ce abinda Ibn Hajar ya faɗa, shin akwai bugarwa cikin abinda ka sha ko babu? Matukar babu alcohol a ciki, halal ne ka sha. Idan kuwa akwai bugarwa, to haram ne ka sha. Abin da ya bambanta tsakanin giya da tsimi kenan. Fal khallu wal khamru min aslin wahidin, yana da kyau mu sani da tsimi da giya asalin su guda ne. Don haka yasa ake cewa ummul khallu hiya al khamru, giya ita ce uwar tsimi. Malamai suna faɗin haka, wanda wani malami da ake kiransa Abu Mansur As-Sa'alibi Abdul Malik bin Muhammad, wanda ya rasu hijira na da shekara 430, shekaransa 1002 da mutuwa yanzu. Wannan malamin ya faɗa cikin littafinsa da ake kira Simarul Qulubi fil Mudafi wal Mansub, ana kiran wato giya ummul khalli, uwar tsimi. Me yasa ake kiran giya uwar tsimi? Saboda hanyar yin su guda ce. Bari baku misali, kana iya yin tsimi din nan yadda muka faɗa, kuma shi tsimin nan ana yin sa da kowane ɗan ice matukar yana da suga a cikinsa, saboda wannan suga daga jikinsa ne ake samun alcohol. Matukar babu wannan suga ba za a samu ba. Saboda haka duk wani ɗan ice wanda ke da zaƙi, kamar misali at-tufah da inabi ko dabino, ana iya yin wannan tsimi da shi. Misalinsa kamar yanda malamai suke badawa game da yadda ake tsimi na dabino, in ka samu dabino adadin yadda kake so, kamar misali ka samu mudu guda ko mudu biyu, ka samu gora ka zuba wannan dabino a ciki, ya zamanto kashi biyu wato cikin uku na wannan gora ruwa ne, kenan one third na goran shine dabino, sai ka zuba masa ruwa two third, ya zamanto kuma an samu one third na goran ya kasance babu wani abu, ka dan bar alawus, karka cika wannan gora abin nan har zuwa samanta, ka zuba kamar ka kasa goran kamar kashi hudu, kashi guda dabino, kashi biyu na goran ruwa ne, kashi ɗaya na goran empty ne wurin, ka bar alawus ne saboda iska. Idan ka samu dabino ka zuba, kuma dabino nan kowane iri baya bukatar sai ka nika shi, duk da cewa akwai masu nikawa, kamar misali idan inabi za ka yi amfani da shi, ko kuma tufah, idan za ka yi amfani da apple sai ka yanyanka shi ka zuba, ba za ka samu ruwa ba. In ka zuba shi a cikin wannan gora ko galan ko wani abu, ya zamanto dai yana da karamin baki yanda za ka iya sanya kyalle a sama ka daure, ba za ka samu murfi ka rufe ba, kyalle mai tsafta za ka sanya a saman shi bayan ka wanke ka yanyanka ka zuba. Idan dabino ne da yake busasshe ne, ana zuba masa ruwa tuta, amma idan kamar misali apple, tunda shi da matan yana da ruwa a cikinsa, ba za ka samu ruwa ba, sai ka yanyanka shi sai ka zuba shi. In ka zuba sai ka kawo kyalle ka daure bakin wannan gora, idan ka daure bakin wannan gora sai ka kyale shi a wuri wanda ke da dan dumi babu sanyi, ya samu kwana 15. Amma a kowace rana za ka zo kana jijjiga wannan gora na wani lokaci ka aji, yau da gobe wannan apple da ka yanyanka koko dabinon da ka zuba cikin wannan ruwan nan, me zai faru da shi? Zai narke. Narke wannan da yayi, kaga ya tsuma ne yasa ya narke, don haka yasa ake kiran ruwan tsimi. In ya tsuma zai kai ga ya narke, bayan ya samu kamar kwana 15, sannan sai ka zo ka kunce bakin wannan gora, sai ka zuba shi a cikin wani kyalle ko rariya ka tace ruwan da ya taru kadai, sai ka samu wani goran kuma mai tsafta ka wanke ka zuba ruwan nan a ciki, ka sake sanya masa wannan kyalle ka daure bakinsa. to anan in ka bar shi ana son ya samu kamar wata biyu da za ka kawo wani abu ka sa a ciki wani kamar misali wata roba da za ka ga irin alcohol da ke fitowa hanyar da ake bi kenan a yi giya kuma wannan hanya ita ce ake bi a yi tsimi tsimi na alkallo me ya bambanta su kamar misali tsimi na dabino a lokacin da ka sanya shi a cikin ka sanya dabino a cikin wannan gora ka zuba ruwa ka daure bayan kwana 15 ka debo ruwan ka mate ya zamanto ruwan ka dai ka sake zuba shi a cikin wani gora sai ka sanya wani kyalle ka daure bakin sa to sai ka kyale shi sai yayi kwana 40 din na dabino ne bayan kwana 40 kana kunce bakin da ka juye zaka ga ka samu bayanaka ka samu alkhallu irin wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya amfani da shi amma idan kwana 40 bai cika ba ka bude to wanda duk ya sha ya sha giya don haka in ka dauka sai ka lura hanya guda ta hada alkhallu da kuma alkhamru shi alkhallu ya zamanto karshen abu al'amari shi ya samar da alkhallu amma giya fa kafin a kai ga matsayin alkhallu ake samu matsayin ake samun giya me yasa ya zamanto alkhallu saboda an kyale alcohol din yayi ta fita daga cikin abin da ka tsuma din tsumin nan da kai alcohol da ke ciki yayi ta fita da kansa har ya kare fita da ya gama fita din sai ya zamanto ya bar maka tsumi ne wanda duk ya sha zai ji zaki ne kawai babu wani abin da zai bugar da shi amma idan baka bar wannan alcohol din ya gama fita ba sai ka sha wannan ruwa to babu shakka giya ka sha saboda haka a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai tsumi da ake kiransa alkhallu akwai tsumi da ake kiransa annabiyyi kuma kowane ɗaya daga cikin su akwai hanyar yinsa wanda insha Allah muna fatan za mu kawo ga bayani a kansa ta inda za ka gane bambancin annabiyyi da kuma alkhallu to in ka lura hanya guda ta hada su da giya da alkhallu akwai alkhallu da ake kyale shi sai ya shekara biyu kafin a yi amfani da shi kamar misali na attufa ko kuma alkhallu na al'inab idan aka daura bakin sannan a kyale shi sai ya kai shekara biyu kafin a bude a yi amfani da shi wani yakan ci haka wani yakan kasa amma shi dabino daga kwana 40 yake zama alkhallu Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mun gane abu na farko da muke fahimta cikin wannan hadisi na Anas bin Malik shine haramun ne musulmi yayi kokarin canza giya dan ya koma alkhallu Allah ya sa mun gane yadda ake alkhallu da kuma alkhamru hanya guda ta hada giya da alkhallu amma ita alkhallu tsumi ana kyale abinda aka tsuma har alcohol da ke cikin sa ya gama fita bayan ya gama fita shine sai a ce an samu tsumi shi kuwa giya ba a kyale alcohol din ya gama fita sai a ce ba a yi amfani da shi wannan shi ya bambanta su to da zaran an yi giya annabi sallallahu alaihi wasallam yace haramun ne ayi kokarin canza shi ya koma alkhallu domin akwai hanyar da suke bi amma idan shi da kansa ne giyan ya zamanto alcohol din ya fita daga cikinsa akasarin malaman sunna suka ce halal ne ka yi amfani da shi Allah ya sa mun gane afani min ahkamul hadith abu na biyu da muke fahimta cikin hukuncin da ke cikin wannan hadisi ka lura da yadda ibnu hajar yayi babin da muke karantawa babi na biyu babi na uku yana cewa babu izalatin najasati wa bayaniha babi game da kawar da najasa abinda Ibn Hajar al-Asqalani yake nufi giya najasa ce don haka yasa ya kawo hadisin Anas ya sanya a wannan babi to wannan kauli guda ne daga cikin kauli biyu da aka samu na fahimtar malaman sunna akwai sabani shin giya najasa ce ko ko ba najasa bace domin ya kawo hadisin nan a karkashin babin bayani akan najasa kamar yana nufin cewa ita giya najasa ce malamai fahimta su ta kasu kashi biyu jumhuru ahlil ilmi akasarin malamai hakika suna cewa ita giya babu shakka najasa ce akasarin malamai yana da kyau mu bambanta najasa da kuma haramun giya haramun ne musulmi ya shata wannan babu sabani a tsakanin malaman sunna ya za a yi a samu sabani tsakanin malamai baya ga cewa ayar alqur'ani ta haramta sannan hadisan manzon Allah su ma sun haramta. Akwai littafin da aka rubuta na sharhin risala, sharhin risala na Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, wanda ake kiransa al-Fawakihud-Dawani. Al-Fawakihud-Dawani sharha ne na risala ta Ibn Abi Zayd al-Qayrawani. In ka duba cikin wannan littafin, yana cewa an samu al-ijma'u ala tahrimi shurbiha. Malaman sunna kaf sun tabbatar da cewa haram ne musulmi ya sha giya. Babu wani malami wanda zai ce maka halal ne a sha giya, haramun ne, saboda aya ta Al-Qur'ani ta tabbatar da haramcinsa, hakanan kuma hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Hakanan Al-Imam Al-Qurtubi cikin tafsirinsa a mujallal na 6 shafi na 289, وهذا ثابت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. حديثي دا داما سن تبتر من اتجيا حرم ني مسلمي شاكا. كمر مثالي حديث دا النبي صلى الله عليه وسلم يكي تيوا الخمر أم الخبائث. جيا اتجي اوار زنوبي اوار دقابن دا الله يحرم تا اتجي جيا. سي النبي صلى الله عليه وسلم يكي ومن شربها wanda ya sha giya, lam yaqbalillahu minhu salata 40 yawman, Allah ba zai karbi sallarsa ba tsawon kwana 40 daga ranar da ya sha giya, ko da ya dawo hayyacinsa. Daga ranar da ya sha giya ba za a karbi sallarsa ba sai an samu kwana 40, inji Annabi Muhammad. Fa in mata, in ya mutu, wa hiya fi batnihi, tana cikinsa, mutum ya mutu akwai tarfin giya a cikinsa, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata mitatan jahiliya, wannan mutumin ya yi mutuwar jahiliya, wato kamar mutum ne ya mutu a zamanin da kafin a turo Annabi Muhammad, kamar mutum ne ya mutu a tsakanin arna, Allah shi kare mu. Hadisin nan ingantacce ne, yana cikin silsilatu sahiha, hadisi na 1854. Ko da wannan hadisin kadai muka samu, ya isa ka gane giya haramun ce. Manzon Allah ya ce ita ce uwar zunubai. Manzon Allah ya ce wanda ya sha ta Allah bai karban sallarsa na kwana 40. Annabi sallallahu alaihi wasallam na uku ya ce wanda ya mutu giya na cikinsa, wannan mutumin ya yi mutuwan kafirci, bi ma'ana ya yi mutuwa kamar wanda ya mutu a tsakanin arna, Allah shi kare mu. Fadalla hadhal hadith ala hurmati shurbil khamri. Kaga zahiri, ba tare da an maka wani bayani ba, da ka ji hadisin nan ka san shan giya haramun ne. Ga kuma hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake cikin sahihu Muslim, hadisi na 2003. Manzon Allah yace kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram, duk abin da ke bugarwa giya ne, inji Annabi Muhammad. Duk abin da zai canza hankalin dan adam giya ne. Wa kullu khamrin haram, kuma dukkan giya haramun ne. Fadalla al-hadith ala anna kullama khalata al-akla wa askarahu fa huwa khamrun. Kaga wannan hadisin ya tabbatar mana duk mutumin da zai sha wani abu, da wanda ya sha zakami, da wanda ya dauko kwaya ya afa, da wanda ya sha ganye wiwi, duk abin da zaka sha ya canza ma hankali, manzon Allah yace giya ne. Domin ba baya bukatan fassaran wani malami. Kullu muskirin khamr, duk abin da ya bugar giya ne. Da wanda ya sha giya ita kanta, da wanda zai kafa bakinsa akan masai wai saboda ya bugu, da wanda zai sha bula, duk abin da dan adam zai sha saboda ya samu maye, babu shakka Annabi Muhammad yace ya sha giya. Wannan ba maganar wani malami bane, maganar Annabi sallallahu alaihi wa sallam ne. Domin da yawa akwai waɗanda suke shan ganye suna ganin kamar ba giya bace, ai shi ba ya san a ce mar dan giya, saboda abin da yake sha wiwi ne. To da ganye da giya duk suna sanya maye, Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace kullu muskirin khamr, duk abin da zai canza hankalin dan adam ya cire mai tunani ya sanya shi a cikin hali na maye, wannan abin giya ne. ولو لم يذكر المتناول بالقدر الذي تناوله منه, malamai suka ce kuma koda a ce mutum bai sha daidai kimar da zata sa ya bugu ba, da me akwai wanda ke cewa ai whiskey idan aka sha dan kofi daya to yana maganin sanyi, to koda dugo ɗaya ne mutum ya sa a bakinsa, Allah bai karban sallansa tsawon kwana 40. Ba sai ka sha yawan yadda zai sanya ka maye din ba, matukar an san abin yana sa maye, to idan mutum ya sha komi kankantansa wannan abin yana daidai da wanda ya sha ya samu buguwa a kanta. Wala ibrata lil asma'i fil hukmi alaiha, ba a la'akari da sunan abin da ka sha. Sha kai, zuka kai, kurba kai, ko sheka kai, duk abin da kai in dai hankalinka ya gushe ka sha giya, in ji annabi Muhammad. Wal khamru haramun, don haka wannan ittifaqan babu sabani akai, yana da kyau mu gane cewa giya haram ne, wannan babu sabani akai. Amma cewa giya najasa ce, nan ne aka samu sabani. Mu bambanta haram da kuma najasa. Babu sabani akan haramcin shan giya, amma shin giya najasa ce? Idan aka ce giya najasa ce, kenan kana aje ta da ita da fitsari matsayinsu guda. Idan fitsari ya taba jikinka, babu hali kai ibada ko? Saboda mai najasa ta taba jikinka. To shin giya najasa ce? Idan aka ce mata najasa, to idan giya ta taba jikinka in kayi ibada, wannan ibada ba ta inganta ba, saboda giyan najasa ce. Na'am, akan wannan mas'ala na cewa giya najasa ce aka samu sabanin fahimta na malamai kashi biyu. A nan ne Ibn Abdul Barr ya yi kuskure, Allah ya masa rahama, a littafin sa At-Tamhid, sharha na Muwatta, mujallal na farko, shafin 245, yana cewa an samu ijma'i na malaman sunna akan cewa ita giya najasa ce. Na'am, inna ma haza qawlul jamaahir, akasarin malamai abinda suka faɗa kenan, amma ba duka ba. Babu shakka galibin malaman sunna suna cewa giya najasa ce. Shugabannin mazhabobin nan guda hudu, kamar misali al-Imam Abu Hanifa yace giya najasa ce. Ka duba Bada'i'us Sana'i'i, mujallal na 10458. Al-Imam Malik bin Anas, Allah ya ji kansa, yace giya najasa ce. Ka duba Al-Muntaka Sharhul Muwatta na Al-Imam Al-Baji, mujallal na farko, shafin 32. Al-Imam Shafi'i yace giya najasa ce. Ka duba Littafin sa Al-Ummu, mujallal na farko, shafi na 69. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Allah ya ji kansa, yace giya najasa ce. Ka duba Al-Majmu' Sharhul Muhazzam na Al-Imam An-Nawawi, mujallal na 2, shafin 562. Hakanan malamai da dama suke faɗa, akasarin malaman sunna. Kuma wannan shine abin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya zaba. Sheikhul Islam yana da fahimtar cewa giya najasa ce, to amma fa ba duka malaman sunna bane. Wasu malaman ba su sallama ba, suka ce al-lambaran giya ba najasa bace. Na'am, shan giya haram ne, amma ita kanta giyan a ce mata najasa, a'a, ba su yarda ba. Daga cikin waɗanda ke wannan fahimta akwai malamin al-Imam Malik. Shi al-Imam Malik yana da fahimtar giya najasa ce, to malamin sa Rabi'atul Ra'ayi, Allah ya masa rahama, yace a'a, giya ba najasa bace. Ga Al-Laysu bin Sa'ad, sannan ga al-Majirin al-Imam Shafi'i, da ake kiransa al-Imam al-Muzani. Ka duba tafsirin al-Imam al-Qurtubi, inda ke fassara ayar haramcin giya, zaka ga inda ya dauko magana mai tsawo yana bayani akai, yana mujallal na 6, shafin 288. Kuma wannan fahimtar ita ce al-Imam Shawkani yace kafirin jayin hujja. Ka duba littafin sa da ake kira Ad-Durarul Bahiyya, Kitabu Tahara, Faslun Najasati, da kuma sharha da yayi ma littafin Ar-Rawdatun Nabiyya. Hakanan al-Imam As-Sanani mai littafin Subulus Salam yace giya ba najasa bace. Ka duba mujallal na farko, shafi na 42. In ka dawo malamai na zamanin yanzu waɗanda aka ji da su a duniya, kamar misali Muhammad Nasiruddin Al-Albani yace giya ba najasa bace. Bin Baz, Allah ya ji kanshi, yace giya ba najasa bace. Ahmad Shakir yace giya ba najasa bace. Ka duba ta'liqi da ya majzi na farko, littafin Al-Muhalla. Hakanan Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin yace giya ba najasa bace. Ka duba Fatawassa da kuma Asharhu Al-Mumti ala Zadil Mustanqi, juz'i na farko, babu izalatin najasati. Hakanan Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, littafin sa da ake kira Sahihu Fiqhi Sunna, juz'i na farko. Don haka malamai fahimtar su ta kasu kashi biyu, akasari suna cewa giya najasa ce. Don haka in ta taba ka, najasa ta taba ka. Wasu malamai ba su da yawa suka ce ba najasa bace, inda aka samu sabani shine ta wajen fahimtar ayar da take suratul Maida aya ta 90, ya ayyuhallazina amanu, ya ku wadanda suka yi imani, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijisun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah yake, ya ku wadanda suka yi imani ku sani, innamal khamru ita giya, wal maisiru da caca, wal ansabu da abin da ake kafawa a bauta masa, wal azlamu da kifiya da ake dara da shi, rijisun dukkan su kazanta ne, min amali shaytan suna daga aikin shaytan. Fajtanibuhu, sai ku nisance shi, la'allakum tuflihuna, da fatan ku tsira. Waɗannan malamai fahimtar ayan nan ta sa aka samu sabani a tsakaninsu. Waɗanda suke cewa ita giya najasa ce suna kafa hujja da wannan aya. Hujjarsu ita ce Allah ya haɗa giya cikin wasu abubuwa, a ƙarshe sai ya ce rijisun kazanta ne, don haka kenan ana nufin giya najasa ce, don kalma ta ar-rijisu. Ka koma suratul an'ami aya ta 145, Allah ya ce qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun. Kaga kalmar rijisu a waccan aya ta suratul an'am ta shafi abubuwan da Allah ya haramta, al-maytatu mushi najasa ne, daman masfuhan jini da ya zuba bayan an yanka dabba najasa ne, lahmu khinzirin naman alade najasa ne, fa innahu rijisun. Suka ce don haka kalmar rijisun ta zo a waccan aya ta suratul an'am, sannan kuma ta zo a waccan aya ta suratul ma'ida da take bayanin hukuncin giya. Don haka sai a ce giya tana da ma'anar najasatul hissiya wa najasatul ma'nawiya, domin ita najasa ma'ana biyu ta dara, akwai najasa ta zahiri, akwai najasa ta baɗini. Kamar misali, idan aka ce kafiri najasa ne, ana nufin najasa na baɗini ba najasa na zahiri ba. Don haka sai a ce najasa al-hissiya ita ce take ji kamar fitsari, wannan ita ce najasa ta zahiri, wanda duk fitsari ya taɓa jikinsa, najasa na zahiri ya taɓa jikinsa. Amma idan aka ce kafiri najasa ne, wannan najasa ma'nawiya, najasa ce wato ta baɗini. Don haka don kayi alwala, sai kai musafaha da kafiri, alwalanka bai ɓaci ba, duk da cewa ka taɓa najasa. Wani irin najasa? Ba najasan zahiri ba ne, najasa ne na baɗini, domin ransa ne ke da najasan ba jikinsa ba. Amma fitsari fa najasa ne na zahiri da kuma baɗini. Saboda haka suna ɗaukan giya ita ma tana da najasa kashi biyu: najasatul khamri, najasa hissiya wal ma'nawiya. Da sai dai kuma waɗannan malamai da suka ce giya ba najasa ba ne sun yi martani, suka ce ba mu yarda ba, wannan hujja da kuka bayar akwai gyara a kai. Wannan fahimta da kuka samu game da ayoyin Al-Qur'ani, waccan aya ta suratul Ma'ida da waccan aya ta suratul An'am, inda Allah maɗaukaki ya yi amfani da kalmar ar-rijisu, a kan wannan kalma ta ar-rijisu shine za a ce giya najasa ce, ba za a sallama ba, domin dalilai guda hudu. Na ɗaya, inna Allah qayyada ar-rijsa bi qawlihi, lokacin da Allah ya ce rijisun, ya yi ma kalmar rijisu kaidi, sai ya ce ne min amali shaytan. Allah da kansa da ya faɗi kalmar rijisun, giya rijisun kazanta ne, sai Allah ya ce min amali shaytan, daga aikin shaytan. Fa huwa rijisun amali, don haka ashe giya kazanta ce ta aikin shaytan, walaysa rijisan ainiyan, amma ba kazanta ce ainiyan wato na zahiri yanda matsayin fitsari yake ba zatiyan. Bi ma'ana annahu qabihun aw muharramun, wato abinda Allah yake nufi giya tana da muni, giya haramun ce. Don haka yasa Allah ya danganta giya da aikin shaytan, min amali shaytan, wato bi hamlihi alayhi wa tazyinihi, shaytan shi yake sa mutum ya sha giya, ya kawatar masa ai giya tana da kyau da sauransu. Ka duba tafsirin al-Imam al-Shawkani da tafsirin al-Imam al-Baydawi da tafsirin al-Imam Sa'di na wannan ayar da muka karanta zaka ga bayani dalili na biyu akan cewa kalmar ar-rijsu ba ma'anar najasa bane saboda Allah madaukaki ya hada kalmar al-khamru da wasu abubuwa guda uku yace innamal khamru wal maisiru wal anfabu wal azlam sannan sai Allah yace rijsun sai da Allah ya kirka abubuwa guda hudu giya da caca da abinda aka kafa ana bautansa wal azlamu da kifiya da ake neman sa'a da shi larabawa suna amfani da wasu kifiyoyi waɗannan kifiyoyi wannan an rubuta sa'a wannan aka rubuta hasara don haka idan kana son kai wani abu sai a birkita sai ka sa hannu ka ɗauko guda in ka ɗauko sa'a to je ka yi in ka ɗauko hasara to kun kaga kenan kar ka aikata wannan abin ana neman sa'a da waɗannan kifiyoyin suna jikin Ka'aba wannan shi ake cewa al-azlam Allah tabaraka wa ta'ala ya ce rijitun ya hada abubuwan nan guda hudu sai ya ce kazantari sannan kowa ya sani waɗannan abubuwa da aka hada su tare da giya babu wani malami da zai ce maka kazantan nan da Allah ya siffanta su da shi yana nufin najasa ne na zahiri don haka yasa ake cewa mutumin da ya yi sallah yana rataye da gunki gunki na jikinsa ya yi sallah matukar ba ya yi imani da cewa wannan gunki abin bauta ba ne gunki na aljihunsa ko yana rataye da cross sai ya yi sallah imaninsa baya ga wannan gunkin malamai suka ce sallarsa ta inganta kuma ya yi haram saboda gunkin shi kansa ba najasa ba ne ana la'akari da ainihin abin da ke jikinka a lokacin da kake sallah shin akwai najasa a jikinka ko kuwa babu ka zo fatawar lajina mujallar na shida shafin 185 da wanda ya yi sallah yana ɗauke da hoto ai kamar shi ma sassake ne domin babin su guda da babi na hoto zane da babi na gunki suna karkashin babi ne guda mutumin da ya yi sallah da rigan da ke da hoto a jiki kamar ya yi sallah ne da gunki malamai suka ce bai kyauta ba amma kuma sallar bata inganta bata baci ba ka zo fatawar lajina mujallar na shida shafin 181 saboda haka wanda ya yi sallah a jikinsa akwai karta ko akwai caca wanda shi ne ake kira almaitir abin da ya danganci ana caca da shi da wanda ya yi sallah ya zamanto yana ɗauke da cross waɗannan malamai sun ce jikinsu nan ba najasa ba ne sai fa idan ya kasance kartan dama fitsari na jikinta ko wata najasa ta taba ta domin najasar da Allah ke magana a kai ya hada waɗannan abubuwa guda hudu ya ce rijisun ya ce kazanta ne ya fassara da kanshi ya ce min amali shaitan aiki ne na shaitan Allah bai ce najasa ne ba babu inda zaka gani a cikin alqur'ani Allah ya kira giya ya ce mata najasa babu inda zaka gani cikin hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda aka kira giya aka ce mata najasa najasa kuwa ita ce abinda in tana jikinka babu hali kai ibada suka ce sannan hujja ta uku adamu tafsiri ahadin min as-salaf ar-rijsa bin najasi in ka tara tafsiran duniya tun daga tafsiri na farko har zuwa na yau ba za ka ga malamin da ya fassara kalmar ar-rijsu da cewa najasa ne ba za ka gani ba babu salaf wanda ya gabatar da wannan ka kuma bi tafsirai kamar misali tafsirin al-Imam al-Qurtubi tafsirin Ibn Kathir tafsirul Jalalaini li hadhihi al-aya na wannan aya ka gani ba idan zaka tarar da an fassara kalma ta ar-rijsu da cewa ma'ananta an-najisu Allah ya sa mun gane dalili na hudu kalma ta ar-rijsu da Allah ya faɗa cikin wannan aya innamal khamru wal maisiru wal anfabu wal azlam rijisun min amali shaitan kalma ta rijisun tana cikin al-alfazul mushtaraka malamai suna cewa akwai lafuzzan da suka zo a cikin al-Qur'ani lafuzza da suke daukan ma'ana da yawa ba ma'ana daya ba akwai waɗannan lafuzza cikin al-Qur'ani daga cikin waɗannan lafuzza akwai kalma ta ar-rijsu fa hiya tahtamilu ma'anin kaseera kalma ta ar-rijsu ta kunshi ma'ana da yawa malamai sukan kira ta al-qazir balarabe in yace ar-rijsu yana nufin al-qazir kazanta au al-muharram ko abinda Allah ya haramta aw al-qabih ko yana nufin mumunan abu aw al-azab har ma azaba cikin alqur'ani kalma ta rijisu ta zo da ma'anar azaba inda Allah ke cewa ya saukar da rijisan minas sama'i azaba kenan daga sama ya yi amfani da kalma ta ar-rijisu sannan kuma kalma tana daukar ma'anar an-najisu wa ghairiha don haka ita wannan kalma ana sanya ta cikin kalmomi da ake kiran su al-mushtaraka idan lafazi ya zamanto al-mushtarik yakan dauki ma'ana da yawa baka da ikon daukan ma'ana ɗaya ka tilasta masa ka ce wannan ma'anar ita ce kadai wannan kalma take banta da shi kamar misali a kalma ta ar-rijisu yadda muka faɗa larabawa sun santa da ma'ana da yawa akan kira kazanta ar-rijisu azaba ar-rijisu abinda aka haramta ar-rijisu kuma duk ya taho cikin alqur'ani ya taho cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam to sai ka ce bari ka kawar da sauran ma'anonin wannan kalma ta ar-rijisu bari ka dauko an-najisu ka dora a gurin a matsayin ka samu hujjan cewa biya najisa ne wannan kuskure ne domin kamar kana jingina ma Allah abin da shi Allah bai nufinsa ba Allah ya samu gane inda Allah yana son ya ce giya najasa ne da ba kalmar ar-rijisu ma zai faɗa ba da kalma ta an-najisu zai kawo ya aje a gurin to tunda Allah ya kawo kalma ta ar-rijisu wannan kalma ta zamanto da in ka duba ma'anarta zaka samu kalma ce tana cikin al-alfazul mushtarika lafuzza da suka dauki ma'ana da yawa a ka'ida ta usulul fiqh ka duba littafin da ake kira usulul fiqh littafin Dr. Abdul Karim Zaidan shafin 329 a ka'ida ta usulul fiqh idan aka samu kalma mai daukan ma'ana da yawa baka da ikon dora wannan kalma akan ma'ana daya illa bi qarina sai an samu dalili sai ka kawo hujja da za ta nuna cewa wannan kalma ta rijisu ga abin da take nufi cikin ma'anonin da akan kira ta najasa akan kira ta haram akan kira ta azaba to abin da yasa nace najasa ne ga wani dalili Allah ya sa mun gane wannan dalili shi ake kira al-qarina wannan al-qarina ita ke sanya kalman nan ta takaita kan wannan ma'ana da ka dauka cikin ma'anonin da ake bata da to tunda kalma ta ar-rijisu lafzun mushtarak wal aslu an tashtarika fi ar-rijisiyya fa idza kanat as-salata najasatuha najasa ma'nawiyya da muka duba sauran abubuwa guda hudu da Allah ya hada a wurin dan ba giya kadai Allah ya ambata ba innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam ko sannan sai Allah ya ce rijisun sai mu dubi sauran ukun shin malaman sunna sun ce najasa ne waɗannan ukun an ce najasa ne ko ko giyar kadai aka ce wa najasa domin hukuncin da ya haukan sauran ukun nan to fa dole ya haukan giya saboda Allah ya hada su ne a wuri guda to tunda waɗancan duka malamai sun yarda najasarsu najasa ce ma'anawiyya ba najasa ce hissiya ba to don haka dole a bari a matsayin wannan najasa ce ma'anawiyya fa kadhalika al-khamru najasatuhu ma'anawiyya wa gayatu ma fil aya al-ihtimal don haka makura da zaka samu mutumin da ke kafa hujja da wannan aya akan cewa giya najasa ce zai tabbatar maka na'am ya yarda babu lafazin al-qur'ani da yake giya najasa ne amma Allah ya kira ta rijisun to tunda ya yarda rijisun kuma abinda larabawa suke cewa kazanta da ma'ana da yawa to a takaice sai dai muqaddara kenan a zahiri babu nassi da ya nuna giyan najasa ce ko in ka ce sai a ce to al-ihtimal kenan ana zaton ma'anar rijisu shine an-najisu zato ake ko in yace zato ne to ya faɗi domin a ka'ida ta usulul fiqh ba a gina shari'a akan zato inna zanna la yughni min al-haqq shay'a wannan dalili na farko kenan dalili na biyu alladhi yadullu ala najasati al-khamr mafhumul mukhalafa fi qawlihim mafi yawan malamai suka ce to abin da yasa suka ce giya najasa ce saboda sun dubi alqur'ani sai suka ga Allah yana bayyanawa a suratul insan aya ta 21 yana fadan ni'imar da aka yi ma yan aljanna sai Allah yake wasaqahum rabbuhum sharaban tahura yan aljanna Allah ya shayar da su wani abin sha mai tsarkakewa yan aljanna Allah ya shayar da su wani abin sha mai tsarkakewa suka ce to mun samu hujja giya na jasa ne kun ga ashe giyan aljanna mai tsarkakewa ne tunda kuwa giyan aljanna mai tsarkakewa ne yufhamu minhu anna khamrat dunya laysat kadhalika kenan giya ta duniya ba mai tsarkakewa bace in aka ce ba ta tsarkakewa me ake nufi da ake da jasa ne wadancan malamai suka ce nan ma ba ku da hujja nan ba ku da hujja domin kuwa Allah bai kira giya a wannan ayan ba yace wasaqahum rabbuhum sharaban Allah zai shayar da yan aljanna abin sha mai tsarkakewa Allah bai ce giya ba sannan abin shan aljanna kuma Allah ya gaya mana ba abu guda bane a suratu Muhammad masalul jannati allati wu'ida almuttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asil wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharun min khamrin ladhdatin lisharibin wa anharun min asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratun min rabbihim Allah ya kirga abubuwan sha da yawa akwai zuma akwai madara akwai giya saboda haka sai Allah yake wasaqahum rabbuhum sharaban tahura Allah zai shayar da yan aljanna abin sha mai tsarkakewa wanne cikin su in ka ce giya ake nufi sai a ce to kenan tunda kai kiyasin giyan aljanna da giyan duniya sai mu yi kiyasin zuman aljanna da zuman duniya na duniya na jasa ne ka yadda yace a bai yadda ba da waɗannan mafi yawan malamai suka ce ana kiyasi kuma da kare yanda Allah maɗaukaki ya tsananta hukunci a kansa yadda ya taho cikin sunnar manzon Allah kai game da lu'abul kalbi yawun kare na jasa ne wannan suna kiyasinsa da giya ita ma Allah maɗaukaki ya haramta ta bisa ga wannan a duk da cewa wannan shine mafi rauni daga cikin hujjojin da malamai ke bayarwa akan najasan giya domin babu dalilin da zai saka kwatanta kare da giya babu dalili me yasa aka ce babu dalili saboda an samu nassi karara game da hukuncin yawun kare daga bakin annabi Muhammad amma giya ba a samu hukunci karara game da in ta taba jikin musulmi ba saboda haka ayi kiyasin wancan da wannan kuskure ne dan haka babu wani nassi sahihun sarihun qarara wanda ya hito a fili ya tabbatar da giya najasa ce tunda babu sai a ce al-hukmu yabqi ala al-bara'ati al-asliya menene asalin hukunci shine komai ka gani halal ne sai dai abinda shari'a ta haramta to tunda ba a samu hujja tabbatacciya da ta nuna najisar giya ba sai a ce giya ta koma ga hukuncinta na asali wanda hukuncinta na asali din nan shine bi ma'ana at-tahara giya tana da tsarki duk da cewa haramun ne shanta amma ita kanta tana da tsarki ba najisa bace waɗannan hujjoji ne kaɗan daga cikin hujjojin waɗanda ke haramtawa su waɗanda suke cewa ita giya ba najisa bace wato tana da tsarki suna ba da hujja da hadisin Anas bin Malik game da haramcin shan giya yanda ya zo cikin sahihul Bukhari da sahihul Muslim Anas yana ba da labari ya ce kuntu saqil qaum fi manzil Abi Talha ranar da aka haramta shan giya a wannan rana ni nake raba giya a gidanmu in ji Anas bin Malik gidan Abu Talha an taru Abu Talha mutum ne mai liyafa jifa-jifa yakan sa a dafa abinci a shirya giya tukunya-tukunya a tara a kira 'yan uwa sahabbai a zo a yi ta sha kaga a wannan lokacin yana da lada ko ya tara sahabbai an sha giya Anas yace ni nake raba giyan ma fa amara rasulullahi munajiyan sai gashi Allah ya saukar da aya an haramta shan giya aka kira mai shela ya zagaya cikin Madina yana sanarwa yunadi ala kusani innal khamra kad hurrimat daga yanzu giyan nan an haramta shanta qala Anas bin Malik yace fa qala li Abu Talha sai Abu Talha yace min to ukhruj dauki tukunyar da ta saura fa a harika haka fita waje ka zubar da shi. Lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka yi sanarwa take, sahabbai suka bar shan giya, wanda ke da kofi a hannunsa sai ya zubar bai sha ba. Abu Talha ya ce ma Anas bin Malik ka ɗauki wannan tulun ka fita ka je ka zubar. Ya ce da na fita fakharajtu, na fita da wannan giya, fakharajtuha na zubar fajarat fi tikakil madina, saboda yawan giyan lambatun garin Madina sai da ya cika da giya, mutane na ta zubar da giya. To malaman da ke cewa ita giya ba najasa bace suna kafa hujja da wannan hadisi da ke sahihul Bukhari da kuma sahihu Muslim, cewa law kanatil khamru najasa, da dai a ce giya najasa ce, ma jazat iraqatuha fil aswaqi, bai kamata a ce an zubar da ita a kasuwa ba. Dalili, saboda idan aka zubar da ita a kasuwa, li anna talwitul aswaq bin najasati muharram, in an ce giya najasa ce, to bata kasuwa da najasa kuma haramu ne. A ce an zubar da najasa a cikin kasuwa inda jama'a ke harka, ba daidai bane. Fala yajubu ilqa'u najasa fi turuqil muslimi, don haka ka'ida haramun ne musulmi ya dauko shara ya zuba akan titi, haramun ne musulmi ya zamanto yayi fitsari ko ya zubar da najasa a hanyar da mutane suke bi. Walihaza ya harmu ala al-insan an yabula fi tariq aw yasuffa fihi najasa. Malaman da suke cewa wato hujjarsu ita ce giya najasa ce, suka ce kamar misali akwai Sheikh Abdullahi al-Fawzan, yana cikin fitattun malamai na wannan zamani, mai littafin Minhatul Allam Sharh Bulughil Maram, mujallar na farko shafin 108, ya gabatar da martani game da wannan bayani. Yana cewa وأجاب القائل للصحابة بنجاستها بأن إراقة الخمر في شوارع المدينة لا ينحب دليلا على الطهارة لأنه لم يكن للصحابة مجار تحت الأرض. أولا لوكتي صحابي باسو دا لمبتون دا